يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروكك تهت بيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata 14 ga watan Mayu, Liya Sharibu ta cika shekaru 16 da haihuwa, a ranar kuma da ta cika kwanaki 449 a hannun kungiyar Boko Haram da take ci gaba da tsare ta, bayan sakin sauran ɗaliban makarantar sakandaren Dabci 104 daga cikin 110 da ta sace ranar 19 ga watan Fabrairu shekara ta 2018 karfe 5:30 na yamma. To, tun daga wannan lokacin, kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ciki da wajen Najeriya suke ta addu'o'i tare da kira ga hukumomin Najeriya su ɗauki duk matakan da suka kamata a ceto ta. Kamar yadda aka yi bara, lokacin da ta cika shekaru 15 a hannun kungiyar, a bana ma an yi tarukan addu'o'i da kuma ƙara jan hankalin duniya kan buƙatar gaggauta ceto Liya. A cikin jawabin da ya gabata a jami'ar Georgetown da ke Washington DC a nan Amurka, fitaccen marubucin nan da ya samu lambar yabo ta Nobel, Wole Soyinka, ya yaba ƙarfin halin Liya. Profesa Soyinka, wanda ya rubuta wani maudu'i na musamman domin karama Liya, ya bayyana cewa duk lokacin da ya koma yana karantawa sai hawaye domin bakin cikin halin da take ciki. To, na samu zantawa da iyayen Liya ranar da ake bukin tunawa da haihuwarta. Ga abin da mahaifinta Nathan Sharibu ke cewa.
Mun ji daga wurin gwamnati a ƙarshe tun bara a watan 10 da shi shugaban kasa ya kira matana, ya yi mata alkawali akan gwamnatinsa zai iya ƙoƙarinsa a sakon yarinya. Sannan kuma ya turo ministocinsa guda 3 zuwa gidana, akan su yi mana jaje kuma su ba mu tabbaci akan gwamnatinsu suna iya ƙoƙarinsu yarinya nan za ta fito. Amma tun daga ranar har yanzu ba mu sake jin komai daga wurinsu ba.
Hukuma ba ta sake tuntuɓa ku game da wannan lamari ba, kuma
ba ku
kuma sake jin duriyar Italiya ba tun bayan wancan faifan bidiyon da kuma muryar tunda da aka fitar da ita baran.
Babu, ba mu sake jin duriyanta ba.
To, banda gwamnati, akwai kuma waɗansu da suke tuntuɓa ku dangane da wannan lamari domin kasancewan kwanakin baya kakakin shugaban ƙasa ya bayyana cewa akwai ƙoƙarin da ake na cetutan da ba sai an bayyana ma duniya ba.
Babu, ba wanda ke tuntuɓa mu illa masu addinai daban-daban ne suke ziyartar mu, suna mana jaje kuma suna iya ƙoƙarin su kai da kawowa da ku ƴan jarida kuna iya ƙoƙarin ku, ba wanda ya sake tuntuɓa mu.
To, yau ranar da muke wannan hira da kai, ƴarka take cika shekaru 16 bayan shafe sama da kwanaki 400 a hannun ƙungiyar Boko Haram ɗin nan. Wani sako kake da shi ga Liya inda tana jin ka da kuma gwamnatin tarayya?
Ina kira ga gwamnatin tarayya, musamman shi shugaban kasa, musamman a yanayin watan Ramadan da ake ciki wannan a yanzu. Ina roƙonsa ya amfani da wannan dama na watan alfarma ya yi cika mana alkawarin da ya yi akan dawowar yarinyar nan. Kuma ina gode ma ku ƴan jaridu da kuma addinai daban-daban akan duk irin ƙoƙarin da suke yi akan wannan al'amarin da ya same mu. Ba ni da abin da zan faɗa maku sai dai Ubangiji Allah ya saka ma kowa.
Italiya, lokacin da aka naɗi muryarta nan da aka yayata a shekarar da ta wuce ɗin nan, a cikin bayaninta tana bayyana damuwa akan damuwarku. Wani sako kake da ita ci ga Liya kadara za ta ji wannan hira da muka yi da ita kai?
Dama ta roka akan yanayin da muna ciki, don ta san cewa a rashinta muna cikin yanayi mai wuya. So, dole ne muna cikin yanayi mai wuya, amma duk yanayin da muna ciki nata ya fi namu. So, ba abin da za mu yi mu ce sai dai Ubangiji Allah ya yi ikonsa ya dawo mana da ita a cikin koshin lafiya.
To, kana da wani sako gare ta inda a ce za ta ji wannan hira? Akwai wani sako da kake so ka idar gare ta?
Ina gaishe ta dai ina mata gaje da yanayin da ta samu kanta a ciki da kuma sako na musamman ma waɗanda suke rike da ita in dai suna jina rokan su muke yi musamman kamar yadda na fara da farko a watan Ramadan na yanzu su yi la'akari su taimaka su sako wannan yarinyan nan.
Anata bayanin Madam Rebecca Sharibu mahaifiyar Liya ta ce tana mahariya da Liya da jajircewarta.
Last year ma ta cika shekara 15 a can. Yanzu ma ta sake cika shekara 16 a can. Gaskiya muna cikin bakin ciki sosai. Kuma muna roƙon gwamnati kamar yadda suka yi mana alƙawari su gaggauta su cika mana alƙawari kamar yadda ya faɗa. Kuma muna godewa mutane masu yin addu'o'i dukka duniya gaba daya muna musu godiya gaskiya Allah ya saka ma kowa da alherin sa.
To mun yi hira da mai gidanki yake bayyana cewa tun lokacin da shugaban kasa ya aika da ministocin nan suka je suka gana da ku tun wancan lokacin ba ku saki ji daga gare su ba ko ta waya ko ta wace hanya ba ku saki tuntuba ku ba.
Ba mu saki jin su dama kafin ya turo ministocin dama yayin mu yi magana a waya da shi sai ya ce mana ya mu yi hakuri yana kokari abin ne ba abin da za a faɗa ma duniya gaba ɗaya ba amma suna kokari. To daga baya kuma sai ya sake tura ministoci guda uku nan suka zo suka yi encourage namu kuma suka ce a yi hakuri suna kokari in Allah ya yarda ba da daɗewa ba Liya za ta fita. To daga bayan kuma ba mu sake jin komai a bayan ba.
To akwai waɗanda suke bayanin cewa ko da a ce tintibar ku kawai ake yi ku iku tsakanin ku da gwamnati kawai ba tare da an yayata ba kida da zai taimaka ku san cewa ana yin wani abu a maimakon yin shiru ko kuna da irin wannan tunanin ko kuma tunda an yi muku bayanin cewa ana kokari ba su a yayata mu duniya kun gamsu da haka.
To mu me za mu ce a yanda za mu faɗa a yanzu abin da yake zuciyarsu ba za mu yi mu sani ba mu abin da suka gaya mana shi za mu yi amfani da shi.
To kadara Liya tana sauraron wannan hira da muke da ke wani sako kike da shi gare ta?
Sako dai shine muna mata addu'a dare da rana muna mata addu'a kuma abinda ta yi mun jinjina mata gaskiya. So ta yi kokari ta yi abinda ko mu ma ba mai yiwa ba za mu iya ba. So muna mata addu'a a kula yami domin ta samu a sake ta ta dawo a cikin koshin lafiya.
A matsayin ki na uwa kina da bakin cikin shawarar ta yanke ta gwammace ta zauna da ta yi abin da kungiyar Boko Haram din nan suka buƙaci ta yi ta dawo gida?
Bana bakin ciki da abin da ta yi ko kaɗan da abin da ta yi domin ta yi abu na daidai tunda madabu da musanci abin da nata ba ta yi daidai in Allah ya yarda kamar yadda ba ta yashe shi ba in Allah ya da wata rana ita ma ba za a yashe ta ba tunda ba ta yi deny nashi ba don haka mu ma muna sa tsammani kamar yadda ba ta yashe shi ba haka shi ma ba zai yashe ta ba wata rana za mu ganta in Allah ya yarda. Muna kira ga gwamnati har yanzu tunda mu dai ba za mu rufe bakinmu ba har yanzu muna kira ga gwamnati kamar yadda suka yi mana alƙawari kamar yadda muka san suna kokari su kara kokari akan kokarin da suke yi su ga cewa wannan yarinya an fitar da ita.
Banda ayyukan da aka gudanar a birane da dama na Najeriya da suka hada da birnin tarayya Abuja, Lagos da kuma Jos na tunawa da haihuwar Liya Sharibu an kuma yi tarukan gangami da addu'o'i a waɗansu ƙasashen duniya da suka hada da gangamin da aka yi a kofar ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin London.
Give us comfort like only you can bring comfort, Lord. We cry out for help, Lord. We cry out for justice, Lord. Help, Lord.
We thank you for strength and courage for Lia, wherever she is. Thank you for holding her in your love, even in these over 2 years.
To Allah ji roƙon bayinsa ya kuma sada Lia da danginta rai da lafiya cikin alherinsa. Nan kuma za mu da sa'aya a wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Malam Sidi da ya har haɗa shiri da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza ba.